يا الله يا الله نهكا الله نكينا نركا بروتكا تهك هويبا كوجمها تنبيا نكيدا كوجمها تنبيا نكيدا
harkar shaye-shayen nan yana neman ya zama mana masifa
mata ne wanda ba sa ma zuwa ko ina ba aikin komai suna da clip nasu wanda suna yin wannan abun ko mutane wanda ana ganin su kamilallun mutane
me ya kawo damuwar zamantakewan aure
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba ne Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya wani bincike da aka gudanar a baya-bayan nan dangane da shan miyagun kwayoyi a Najeriya na nuni da cewa an samu karuwar mata da suka hada da matan aure da ke shiga shan miyagun kwayoyi a arewacin kasar. Bisa ga binciken, ana samun mata biyu daga cikin mutane uku da suka shan miyagun kwayoyi yayin da ake fargaban cewa mai yiwuwa ne a halin da ake ciki yanzu a iya samun mata hudu daga kowane gungun mutane biyar da suka yi nisa a shan miyagun kwayoyi da suka hada da matasa da kuma matan aure ko kuma matan da suka manyanta. Ganin munin lamarin shirin domin iyali ya hada kan masu ruwa da tsaki da nufin neman masababin wannan bala'i da kuma matakan shawo kan lamarin. Bakin da muka gayyata sun hada da Dr. Zara Yusuf, shugabar wata kungiya da ke kula da mata da kananan yara a Damatur jihar Yobe. Da Hajiya Aisha Muhammad Yakasai, shugabar kungiyar mata mai tarbiya a jihar Kano. Sai kuma magidanci Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai. Hajiya Aisha ta fara da bayyana munin lamarin a tattaunawa da wakilinmu a birnin tarayya Abuja Madina Dauda ta jagoranta.
Ita dai harkar shaye-shayen nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda tun ana yin ta kaman wasa yanzu gaskiya abin ya shige misali yanda kuke tunani. Idan za a ce yau da ana tunanin maza ne suke yi yanzu kuma mata ne suke yi. Akwai matsala kenan tunda ita mace ai uwa ce kuma ita ce mai bada tarbiya ya za a yi wanda yake bada tarbiya yanzu kuma ya gurbata tarbiya ta ina za a samu al'umman da ake nema da ake cewa yara manyan gobe ta ina za a same su saboda haka harkar shaye-shayen nan yana neman ya zama mana masifa ko kuma ya ma zama mana masifa kuma idan bamu tashi tsaye akan shi ba wallahi za a taba haifa ƴaƴa marasa ido ne saboda kai kina gyara anan kina tufka anan ana warware miki a can gurin duk yayin da aka ce mata aure a ce ke kike shaye-shaye to akwai matsala idan na fara bayani sai in kai miki dare ma ina miki bayani a gurin anan gurin saboda sai ki mamaki ta ina ma suke samun kayan shaye-shaye wato ba ta fita mata kulle ce amma sai ki ji kawaye an ka miki talla ko a gidan biki wani sai za ki ga an dan makale shi a jaka in an ga ke irin ɗan group ce kina yi sai a miki sallama da shi mata aure in kika tambaye ta me yasa take shaye-shaye su ce miki tana sha ne saboda ta cire bakin ciki da yake damunta in take ce miki ma wani wallahi wasu ma iyayen su suke siyarwa a cikin gidajen su suka koyi shan idan wanda zaka zauna da su kai kesi saka da su su ka kawo korafi tunda harka ce ta tarbiya ta yaya za a shawo hankalin wanda yake ciki sai je ka ce wata in ta fara baki labari za ta ce kake bari ma mahaifiyarta ta ji mahaifiyar ce ma mai siyarwa
akwai waɗanda ke cewa talauci ya sake sa mata shiga wannan harka gadan-gadan kina ganin da gaskiya anan
su dai da suka ce talauci amma ni ban ga mai hada talauci da sai da abin da zai zama maka illa a rayuwarka ba abin da zai kashe ka abin da zai canja maka rayuwa ko ka zama mahaukaci kake zama baka da amfani a duniya shi talauci da ake magana ai babu nakasashe aka ce sai ka sashe idan har zaka yi sana'a ban yi tsaman wannan ce sana'a da zata sa wai ka yi wani arziki ba kawai dai ra'ayi ne da suka sa kansu a ciki idan sun yi shaye-shayen suna mantawa da bakin ciki suna ganin sun tafi wata duniya daban in suka tashi suka bude idan su za su tashi wai kamar irin fresh sun manta duk wani bakin ciki da yake damun su shine kawai dalilin da yasa suke wannan abu su kuma masu siyarwa suna ganin hanya ce kamar da yake magana wata kinta samu shine suke amfani da shi in na gaya miki irin kudin roban maganin da ake ce min yake da suna abinda suke shaye-shaye ko kwanaki an kawo wasu robobi na magunguna ba dai rike sunan su ba irin ko kowace roba ɗaya 7,000
a wannan yanayi na rashin kuɗi
wallahi wai 7,000 kuma mata ne suke sha dan wanda ma ya kawo min da evidence da komai cewa yayi ai wata yabi ma ya raka domin ya tabbata cewa yes matan ne suke sha mata ga su nan a gurin suna layi-layi suna siya
Dr. Zahra Barin zo gare ki. Kina da kungiya da ke kula da mata da yara kuma kin fito daga shiyar da za a ce tsaro ya kawo muku damuwa na sosai har kuke da matsugulai ko na ɗan gudun hijira da yawa. Yaya kike samun labarin amfani da kwayoyi ko da likita ya bada izini ko kuma waɗanda ke fita su saya don su sauya yanayin halayensu?
Kamar yadda kike magana, zan ɗora ne daga inda ita Malama Aisha ta yi magana. Da dai muna gani muna ji ana cewa a Kano mata suna shaye-shaye. So hakan nan muna gani muna ji auto wannan wani irin abu ne. Zuwan wannan gudun hijira da kuma insurgency na Boko Haram da suka haɗu, mutane sun zo sun gaggarwaye da mutanen ƙauye da mutanen ƴan birni sun haɗu. Wannan ya sa akwai wasu ƴaƴan da suka taso ba su da wanda yake musu faɗa. Yawa, ba wanda yake tsawatar musu da duk abin da suke yi, kuma ya zamanto ana samun group na mutane. So waɗannan an ce za a sa su a fannin wannan rashin tsaro nan ne ya jawo su. Amma yazo ya zamanto abin ya zama fitina kamar yadda ta faɗa, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda mata ne waɗanda suke ba su da matsalan komai, mazajin su ma masu kuɗi ne. Mata ne waɗanda irin su anti masu zama a gidan nan wanda ba sa ma zuwa ko ina
ba aiki,
ba aikin komai, suna da click nasu wanda suna yin wannan abun. Kaman can ne na network ne na mata wanda duk ko a ina suke sun ga kansu sun sani. So akwai ranar da muna tafiya a cikin mota, mun zo irin roundabout na cikin gari haka, kawai sai muna tafiya da wani colleague ina za mu je irin kin san alluran dabbobi muna yi da sassafe ne, because ni likitan dabba ce. To da yawanci za mu yi abubuwan treatment na dabba da safe. Muna tafiya sai muka ga an jefar da goron magani hakan nan. Sai colleague ina da yake kin ga abin da aka jefar nan, nace eh. Yace to wallahi kwaya ne wannan, ne syrup ne. Muna sai muka yi roshin muna wuce, sai muka ga mata ne wanda mun sani kuma mun san su, ko mutane wanda ana ganin su kamar kamilallun mutane, mata ne wanda suna da ƴaƴan su waɗanda ana ganin kamar su
ana ganin su da kima a cikin al'umma,
kuma an ga sun fito ne daga gida mai tarbiya. So gaskiya wannan abin kamar yanda aka faɗa, wai sai a ce wai mata suna sha saboda wasu manta damuwansu. So zan fito daga fanni na wajen abubuwa na cin zarafi, tunda kungiyana yana dama yana da wanda wannan dama. Abin da yake kawo yawanci ake cewa mata tunani yake sa su suke shaye-shaye, quite sure ba ƙarya bane. Akwai waɗanda damuwa, kin san al'umman mu na arewa, mun tashi da wani tarbiya na cewa ba a yadda mace ta fitar da muryanta ta faɗi matsalolinta ba. So dole sai dai ta taune shi ita kadai, ta cinye shi a zuciyarta, ko kuwa ta yi hakuri ta zauna da halin da take ciki. So wannan ya sa yanzu da yake mutane kansu ya waye, sai aka samu ɓata gari a cikinmu waɗanda suke amfani da wannan daman mace za ta zo kamar ta yadda da ke, za ta zo ta gaya miki matsalanta, ga abin da yake damunta, kuma miji yana kokari ya ci zarafinta ba tare da ta je ta faɗa ba, za ki ki zauna saboda ƴaƴanki da sauransu, za a kawo mata wasu dalilai wanda zai sa ta dole ta zauna gidan aure. To the only abin da za ta yi option din shine ta samu irin waɗannan mutanen za su ba ta option. To tun daga shi nan ke baki da yanda zaki wayan din kika sha wannan abubuwan, zaki daina tunani zai dauke miki tunani. So kinga wannan shine wannan hujja, wanda a guri na shi ma ba hujja bane, amma wannan shine za a ce contributing factor, kamar shine abin da ya jawo
mata suke yi, ba wai talauci din da ake cewa
babu ai talaka, babu zai iya masa yan wannan magani ba, because yana da
ga Aisha ta ce wajen 700 goda daya,
mutum da yake da 700 ya sayi magani zai je sai abinci ne, ba magani zai sha ba. So waɗanda ma suke da koshi ne ma ba su da ma matsalan komai na harkan tattalin arziki, so suka fi shan abin, amma ya zama masifa ne.
Bari zo gare ka Alhaji Abdullahi Umar Kwarbai, kai da tije ne kuma na san kana da iyali kwarai, ka auren ma da ƴaƴa da sauransu, ka samu ire-iren waɗannan ƙorafe-ƙorafen na cewa mata a cikin gida suna shan miyagun ƙwayoyi?
Ƙwarai kuwa, babban dalili ne a fahimtata, ba wani abu ne yake kawo wannan matsala ba, ko tushen matsalan ba, ko ulmin ubayensu matsalar ba, illa jahilci. Domin duk inda ka karkato, in kai maganar talauci, ai mai ilimi ba zai zama talaka ba. In kai maganar damuwa, ai damuwar saboda rashin ilimi ne har yasa ya shiga damuwa, bai tunanin cewa addinin su zai iya murmurarsa damuwan ba, bai tunanin cewa ma in ma ba zai wajen malamai wajen addini ba, kila shugabanni magabatansa za su iya warware masa ko za su iya ware mata matsalarta, ta shiga damuwa kwa. To me ya kawo damuwar? Zamantakewar aure, zamantakewar irin wannan shi ma kanshi an yi shi a bisa jahilci ne. Duhu ne fake dukan duhu, kuma wanda za a yi duhu na dukan duhu akai ga gaci, dole a samu matsala a hanya.
To lokaci yayi halin nasu, sabili da haka tilas mujabirki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Zara Yusuf da Hajiya Aisha Muhammad ya kase sai kuma magidanci Alhaji Abdullahi Umar da kuma wakilinmu Madina Dauda da ta jagoranci tattaunawar da Dadi Balawi da daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan so muke ashe mu